sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare wanda ya daidai da karfe 4:30 na yammaci agogon mu a nan gundumar Colombia. A wannan rana ta Asabar 13 ga watan Yuni shekara ta 2020, Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aikin mu. A cikin shirin muna tafi da rahoto akan tabarbarewar tsaro a Najeriya, wanda hakan ya sa majalisar kasar daukar matakin ganawa da shugaban kasa Muhammadu Buhari. Ko me hakan zai haifar? A bangare daya kuwa, ana alakanta bore da jama'ar Najeriya ke yi a matsayin adawa da shugabancin gwamnatin APC. Bayan labaran duniya da rahotanni, Ibrahim Ka'almasi Garba zai shigo don ya gabatar mana da shirin amsoshin tambayoyinku. Muna kuma tafe da labaran wasanni a takaice. Amma duk kamin mu kai ga waɗannan, sai mun fara jin halin da duniyar ta wuni.
Kungiyar 'yan jarida da ba su da shinge ta yi kakkausar suka akan cajin laifukan da aka yi wa 'yar jaridar kasar Iran kuma 'yar fafutukar kare haƙƙin bil'adama Narges Muhammadi, wadda ke daure a kurkuku tun a shekara ta 2015. A ranar 12 ga watan Yuni, kungiyar mai mazauninta a birnin Paris ta kira ga wakilin musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya a Iran, Javed Rahman, da ya gaggauta sa baki ya kuma yi duk abin da ya kamata domin ganin an sako 'yar jaridar da ta fi kowa daɗewa a tsare a Iran. Muhammadi, wadda kuma ita ce mai magana da yawun cibiyar kare haƙƙin bil'adama a Iran, tana zaman kurkuku ne a hukuncin ɗaurin shekaru 10 da aka yanke mata bayan an same ta da laifin farfagandar ƙin jinin gwamnati da kuma kasancewa 'yar ƙungiyar da aka haramta mai ƙalubalantar hukuncin kisa da dai sauran wasu laifuka. A cikin wasu buɗaɗɗun wasiƙu da ɗan uwanta ya aikewa hukumomin shari'a na ƙasar Iran, ya bayyana cewa a yanzu an zarge ta da yin tsallen murna a cikin kurkuku a lokacin da ake makokin tunawa da kisan Imam Husaini, imami mai girma sosai a mazhabar mabiya Shi'a. Mahdi Muhammadi, da yanzu haka yake gudun hijira a ƙasar Norway, ya kuma rubuta cewar 'yar uwarsa tana fama da matsalancin rashin lafiya, to amma kuma an ƙi bata damar fitowa ta gana da likita wanda a kodayaushe yake zuwa wurinta a kurkuku. India ta ba da rahoton samun sababbin kamuwa da cutar COVID-19 mafi yawa a cikin sa'o'i 24 a yau Asabar. Sababbin kamuwa da cutar na yau har 11,458 ya zarta adadi mafi yawa na baya na 10,956 da aka samu a ranar Juma'a. Karuwar adadin na zuwa ne a yayin da India ta sake bude shagunan sayar da kayayyaki da kamfanonin sarrafa kayayyaki da kuma wuraren ibada. An sassauta dokar takaita zirga-zirga ta tsawon watanni 2 da aka soma a watan Maris, tare da ci gaba da aiki da dokokin a yankunan da ke da hatsarin kamuwa da cutar. Wannan karuwar da India ta samu ya sa kasar da ke kudancin nahiyar Asiya ta kasance ta hudu a yawan masu cutar a duniya, inda take bin kasashen Amurka, Brazil da Rasha. A kasar China kuma ma'aikatar lafiya ta ba da rahoton sababbin kamuwa da cutar 11 a yau Asabar. Ma'aikatar ta ce 5 daga cikin mutanen sababbin kamu suna cikin waɗanda suka yi balaguro a kasashen waje, yayin da sauran 6 kuma suka harbu da cutar a cikin gida a Beijing. Cutar coronavirus dai ta soma ɓulla ne a China ƙarshen shekarar da ta gabata. Mai magana da yawun babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce sakataren ya bayyana damuwa sosai akan gano manyan kaburbura da aka bizne jama'a a yan kwanan nan a Libya, mafi yawansu a Tarhuna. Tarhuna ta kasance cikin yankunan da General Khalifa Haftar da dakarunsa suke da iko da ita a da, to amma daga baya an sami karɓe ikon daga hannunsu. Mai magana da yawun Guterres Stephane Dujarric ya ce shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kiran da a gudanar da kwakwaran bincike a kuma hukunta dukkan masu hannu a lamarin. Guterres ya kuma ba da tayin tallafin majalisar domin a tona kaburburan da gano waɗanda ke ciki, kazalika da gano musabbabin mutuwarsu da kuma hannunta gawarwakin ga danginsu. Philippe Nassif, daraktan hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a gabas ta tsakiya da Afirka, ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa yana buƙatar hukumar sa ko Majalisar Ɗinkin Duniya su je su tattara shaidu da hujjojin aikata laifukan yaƙi da sauran laifuka ta yadda za a ɗauki matakin da ya dace. birnin Tarhuna yana tazarar kilomita 65 a kudu maso gabashin Tripoli babban birnin kasar Libya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai mu shiga taskar rahotanni. Tun a lokacin yakin neman zabe na shugaban kasa Muhammadu Buhari karo na farko, kimanin shekaru 5 kenan da suka gabata, ya shaida wa ƴan kasar cewa idan suka zabe shi zai tabbatar da ya kawo ƙarshen aikin ta'addanci a kasar, cin hanci da rashawa da ma sauran alƙawulla da ya dauka. Amma a yau ana iya cewa aikin satar mutane da yin garkuwa da su yafi zafafa a lokacin mulkin sa. Shin abun tambaya a nan shine wai kuwa da gaske gwamnatin take na wannan yaki da aka dade ana kashe makudan kudade a kai? Amma har yanzu sai ji kake shiru kaman mallan ya ci shirwa. Madina Dauda ta hada mana rahoto akan ziyarar.
Majalisar ta yanke wannan shawara ne bayan da sanata mai wakiltar jihar Borno ta Arewa Abubakar Kyari ya mika bukatar sa a gaban majalisar dattawan, inda ya bayani kamar haka.
A mazabata kawai a cikin sati ukun da ya wuce mutane sun fi 120 da aka kashe, to wannan kisan ya fara yawa kuma mutane da suka ji rauni ya fi 50 wanda suka ji rauni a cikin wannan hare-haren da aka kai a local government guda uku. Kuma kasan ma gaba daya ma ba tsaro, babu noma, babu kasuwanci, ba wani abun da mutane za su samu su yi. Yau shekara da shekaru haka ake, yanzu haka akwai mutanen da suka yi gudun hijira suna kasar Niger. Akwai garin da ake kira Tumur wanda akwai ɗan abadam local government suke wajen, gidaje 400 na mutane wuta ya kama, duka bai wuce cikin sati biyun nan ba. To mutane suna can a wasu kasashe, su dawo kasan su ma ya gagara. Saboda haka ya kamata a zona a ga mene za a yi, a dawo da mutanen mu wanda suke kasan waje din su zo su shiga kasan su, mutanen da kuma suke nan a IDP kansu, kowa ya koma ya samu ya noman sa, ya sana'ansa, ya kasuwancin sa, a samu abubuwan mu ya zama mutane su ci gaba da rayuwarsu.
To sai dai a bangaren majalisar wakilai kuma wasu cikin shugabannin hukumomin tsaron ne suka gurfana a gaban ƴan majalisar wakilan su 360, inda aka yi ta musu tambayoyi ɗaya bayan ɗaya. Amma ɗan majalisar wakilan Sada Soli Jibiya ya ce ba a gamsu da bayanan su sosai ba, shi yasa aka amince da wannan taron haɗin gwiwar.
Su zo dandalin majalisa su huskanci mutum 360 yau aka fara wannan.
Yau sun zo dandalin majalisa, ya kuka yi da su?
Yau sun zo amma ba dukkan suka zo ba, don kudurin da aka yi hadda shi jami'in sojoji da kuma harsun mayakan sama da kuma harsun na ruwa su ba su samu halin zuwa ba. Amma shi mai ba shugaban ƙasa shawarar kula da tsaro da mai hukumar ƴan sandan ciki da inspector general ya zo da kuma shi jami'in da ke haɗa kawunan su jami'an tsaro na ƙasa duk sun zo.
Kun gamsu da bayanansu na harkar tsaron nan da ya damu ƙasa?
Wasu bayanan da suka yi mun gamsu, wasu da bayanan da suka yi ba mu gamsu ba, saboda abubuwa ne waɗanda suka jibanci harkoki na tsaro.
Okay, saboda haka sirri ne ba sai an bayyana ba kenan?
Eh, akwai waɗansu abubuwa wanda ba za su iya faɗa ba a wurin, domin abin da ya shafi abubuwa ne na tsaro, akwai abubuwan da ba a so su fita. Ba zan iya cewa dukkan mu mun gamsu, amma dai gwargwaron hali sun faɗi damuwarsu da abubuwan da suke kawo cikas ga abubuwan tsaro na, amma sun ba mu alwashin cewa suna kai tsaye, amma ba abu ba ne wanda yake za a iya tashi gobe da safe a ga an gama shi.
An kwashi tsawon lokaci ana kai komo akan wannan batu na tsaro a kasar. Abin jira a gani shine irin tasirin da wannan taron haɗin gwiwar zai yi wajen shawo kan matsalar tsaro a kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To Ubangiji Allah ya kyauta. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyi. Assalamu alaikum muryar Amurka. Ina son sanin yadda ƴan jarida ke gudanar da aikin su na jaridanci a irin wannan yanayi na annobar coronavirus. Shin suna fita waje ne ko kuwa yaya suke samu labarai musamman da dumudumin su? Mai tambaya Abubakar Yahaya Lakwaja. Sai kuma tambayar Hamisu Sallau, mai son sanin dan takaitaccen tarihin masarautar Rano. To bari mu fara da amsar tambayar Malam Abubakar Yahaya Lakwaja, mai son sanin yadda ƴan jarida ke gudanar da aikinsu a halin da ake ciki na annobar corona. Idan mai tambayar na saurare, na tuntuɓi ɗaya daga cikin daɗaɗɗun wakilan sashen Hausa na muryar Amurka, Malam Nasiru Adamu Ilikaya da ke Abuja, wanda ya ce,
amsar tambayar da Abubakar Yahaya Lakwaja daga jihar Kogi amsa ce da zan iya cewa ma kai tsaye mai sauki ce, ko da shi ne nazari watakila zai gane cewa su ko kuma ce mu ƴan jarida da waɗanda duk suke lamura irin na harkokin yaɗa labaru suna cikin waɗanda aka zayyana da masu aiki na musamman, wato essential service kenan. Kuma ko lokacin da shi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada wannan sanarwar ta takaita zirga-zirga wancan lokacin kafin a ma dauke ma dokar zance, hakan ya zama kamar a nan Abuja ya koma takaita ko hana yawon dare daga karfe 10 zuwa 6 na safe, to an sa waɗannan mutane wato manema labaru cikin masu ayyuka na musamman waɗanda suka shafi kamar irin ayyuka na tsaro, masu saida abinci da sauransu, waɗanda rayuwa ba za ta tafi yadda ya dace ba ba tare da su ba, kuma duk irin matakin da ake ciki ko da lokaci ne irin na yaƙi kenan. Da haka wannan ya bamu dama muke samu mu fita office mu yi ƴan rubuce-rubucenmu wajen samar da labaru da halin da ake ciki. Kalubalen kawai watakila da ake samu shi ne wajen samun labarun ko tattaunawa da mutane waɗanda suka shafi harkokin labaru kamar jami'an gwamnati da kuma shugabanni na ƙungiyoyi daban-daban. Hakan nan kuma da yadda ake samun labarun a da kamar ana kiran manema labaru ne ko a yi wani taro a samu ɗimbin jama'a waje ɗaya, to wannan gaskiya babu shi. To shi yasa ya zama wajibi a bullo da wasu hanyoyi na neman labarun, tunda muna da damar mu fita waje labarun sun shafi a ga yadda mutane suke bin dokokin nan na hana yawo da zama a gida. In ka fita waje kawai kana tafiya za ka ga wa'imma ba mutanen ko kuma wasu sun fito saboda wasu dalilai, wannan ma hanya ce ta samun labari. Za ka tsaya ka tambayi mutane daga ina suke, ina za su je, menene matsalolinsu. Haka nan ran da aka bada dama irin a fita kasuwanni za ka je ka gano shin wannan dokar ta annobar ko yaƙi da annobar coronavirus ta shafi farashin kayayyaki ne ko kuwa ya mutane suke gudanar da rayuwarsu a wannan ranaku da ake dan bada dama a fita din. Kuma sannan zai zama mutane sukan zo su bi dokoki ne na samar da tazara, ko mutane su tsaya nesa-nesa da juna, ko kuma suna cinkusuwa ne a waje ɗaya. Don duk da wannan matakai na hana yaduwar coronavirus, akwai mutane da dama waɗanda ma sam ba su yadda cewa akwai cutar ba. To sannan sai kuma zuwa wajaje kamar waɗanda suka shafi asibitoci da wannan annobar ta saka kusan zan iya cewa likitoci da yawa ba sa gudanar da ayyukansu yadda ya dace. To kaga duk yadda ake hana fita ba za a hana mutane ko zuwa asibiti ba. Da aka je ka bincika ka ga shin mutanen suna zuwa asibiti ana kula da su ko kuwa a'a. To sannan magana da na faɗa da zu ta rashin samun taruka inda za a je a yi jawabai a samar da labaru daga nan, to tunda babu wannan sai ya zama sai muka bullo da tsari na buga waya. Su kansu mutanen sukan bugo waya su ba da waɗannan labaran. Sannan wani abu na biyu kuma akwai dandali irin na WhatsApp wanda nan ma akan turo labarai ko kuma za ka iya hira da mutum ta wannan dandalin ta hanyar aika masa tambayoyi ya dinga baka amsa, sannan daga nan za ka samu abubuwan da kake nema. Wani abu kuma shi ne manya-manyan hukumomin gwamnati kamar rundunar 'yan sanda, rundunar sojoji, hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC suna da tsari na fidda sakonni ta hanyoyin email, wato wasiƙa kenan da ake aikawa ta yanar gizo. Idan suka yi wasu muhimman abubuwa sukan fidda irin wannan sanarwar. To 'yan jarida na takarda, masu rubutu na kan takarda kenan, su ba su da matsala za su iya ɗaukan wannan su yi amfani da shi kai tsaye. To amma mu kamar waɗanda muke aiki a kafafen labaru na yaɗa na magana, muna samun kalubale ta wannan. Bayan an fidda wannan sanarwar, misali runduna yan sanda ce ta dauke wani mataki ko babban surito ya dau wani, ko kuma ce hafsan hafsoshin rundunar sojan kasar Najeriya ya yi wani aiki ko ya yi magana kan Boko Haram ko wani abu, to ya zama wajibi bayan mun samu wannan, to muna da kuma lambobin wayan jami'an labaru na waɗannan hukumomin ko waɗannan rundunoni, sai mu buga musu waya mu samu ƙarin bayani da zai ba mu dama mu shirya labari bisa da sauti, ba wai kawai mu fassara abubuwan da aka faɗa kawai ba. Sannan kuma idan akwai abin da ya shafi jama'a a ciki, sai mu tambayi ra'ayinsu, mu buga musu waya ko mu fita kai tsaye mu je mu nemi mutanen, saboda muna da damar fita in mun nuna katin shaidar mu na aiki, ana ba mu dama mu wuce shingayen da jami'ai ke da su suka kakkafa a sassa daban-daban na hana wannan zirga-zirgar, mu muna iya wucewa mu je mu ɗauko labari. Abun damuwan kawai shi ne yawanci manyan mutane sun fi ɗaukar matuƙar matakai na rashin hulɗa da jama'a, kuma su ne ake son a yi magana da su wani lokacin, saboda su ne masu shugabancin al'umma, da haka yi mutane suka ba da ƙorafi, su za a je wajen su a ji to wani mataki suka ɗauka ko kuma me za su ce kan zargin da ake yi musu. To je za kafin ka same su ta wayar tarho ko ma gaba da gaba zai ga akwai matsala. Watakila in kai baka za ka yi kundumbala baka shakkar fita ka ɗauko labaran, saboda dama kaga likitoci ma lokacin da suke kula da masu cutar nan ta coronavirus sukan iya kamuwa, har ma wasu ma su riga sun rasa rayukansu. To haka irin wannan aikin na jarida yake, kai ma za ka yi kundumbala saboda samo mutane labari ka isa wajajen waɗannan mutanen. In ka gamu da su za ka ga kuna nan nesa-nesa, sun sa abubuwa sun kakkare jikinsu da kansu. To haka na'urar da kake ɗaukar sauti ko hoto na bidiyo, to ita ma za ta iya wato samun wannan cutar yadda sai yadda hali kawai yayi. Saboda haka abun akwai buƙatar in dai mutum ya shiga irin waɗannan ayyuka na musamman, to sai ya zama mai sadaukar da kai da aikin, duk da zai na ɗaukar matakai na kariya yadda Allah ya hukunta, kuma shi kenan. To yadda muke musamar da irin waɗannan labarun kenan na yau da kullum. Wani lokaci kuma za a ga daga manyan kafafen ko kuma in ce manyan editoci da ke aiki a kafafen, waɗanda su ma watakila ba sa iya zuwa ofis, ka iya bugo mana waya, za ku ji muna hira da su, suna tambayar mu halin da ake ciki a manyan biranen nan, har ma da yankunan karkara da muke samu mu je mu ɗauko irin waɗannan labaru. Da haka wannan ita ce hanyar da muke bi wajen samar da waɗannan labaru. Kuma dama ai sana'ar mutum ba za ta sha masa kai ba, duk yanayi da ake ciki mutum zai san dabarun da zai samar wa mutane bayanan da suke bukata, domin wannan aiki na jarida kusan zance da shi muke kwana da shi muke tashi. Na tafa na Malam Ibrahim in ba kamar ta ba kai ma, na tafa faɗa ma cewa kusan zai mutum zan iya ma kwantawa, misali ina bacci ni mafarkin na fita zunaji na ɗauko labari na zo na haɗa labari har na aika labarin, sai na farka na samu a sai mafarki ne kawai bacci nake.
Lallai kam.
Don haka aiki ne da yake faruwa na dare da rana, cikin nazari kake wani labari zaka bayar. Kuma in kana aiki da irin waɗannan kafafe masu tsage gaskiya ko mai dacinsa, to lallai labarin sai ka tantance sahihancinsa, shine ma mafi muhimmancin abu a cikin aikin. Ya zama duk abin da zaka faɗa ya zama haka yake, in an bincika za a samu gaskiya ne, babu ƙarin gishiri ko guda ɗaya. Shi yasa bayan mun samu sako na rubutu mukan ƙara kuma buga waya mutumin shi wanda ya fidda sanarwar ko kuma hukumar da ta fitar ta yi magana, jami'in ta yi magana da kansa ya ba da tabbacin ga halin da ake ciki ga halin da ake ciki. Da haka shi yasa duka wakilai za a ga yin suka zo aika labarai, ba wai yawanci za a ga suna karanta ko fassara abin da aka yi ba ne gaba ɗaya, sai sun ce to ga ma wani jami'in ya yi ƙarin bayani kan wannan halin da ake ciki. Da haka yanayi da muke bi kenan, ko kuma hanyoyin da muke bi wajen samar da irin waɗannan labaran kenan da dumi-duminsu. Ina fatan shi wannan mai sauraro wato Malam Abubakar Yahaya Lakwaja ya gamsu da wannan amsar da na bayar. Malam Ibrahim kai ma Na gode kwarai da ka bani dama wajen bada wannan amsar Nasiru Adamu Elhikani.
Sai kuma tambayar Malam Hashimu Sallau mai son jin dan takaitaccen tarihin masarautar Rano. To Malam Hashimu, kamar yadda kace dan takaitaccen tarihin kake so. A bayan wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samu ansar irin wannan tambayar. Dan haka bari mu baka babi na farko.
Dr. Tijama Menania, daga cikin masu sauraron mu sun aika suna so su ji tarihi da ya shafi masarautar Rano. Duk da cewa kamar masarautar Kano ta shafe ta ba a ganin ta sosai, to amma dai watakila a tarihin ta tana da watakila tarihi irin nata na kashin kanta. Za mu so a mana bitar wannan tarihi.
Auzubillahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ita Rano kamar yadda aka nemi sani, duk da cewa Kano ta zo ta shafe ta kamar yadda ka faɗa, amma tana daga cikin masarautu wanda suke da asali a tarihin tashin kasashen Hausa, wato kasashen da ake suwa kasashen Hausa bakwai. Tana daga cikin Hausa bakwai da ake kawo tsofaffin garuruwan da Hausawa suka zauna, musamman kuma da yadda masu yin hijira daga bangaren Daura suka zo suka sake karfafa shugabanci a wannan wajen. Wato ita Rano asalin wato jama'ar su ma dai da suka zo ne daga Daura tare da Sibagauda, kuma ita kasar Rano wanda ya kafa ta kani ne ma ga Bagauda. Ana ganin uwarsa ɗaya ubansa ɗaya, shi ana kiransa Zamna Kogi, shi ne sunansa. Akwai Bagauda, akwai Zamna Kogi, kuma dukkansu ƴaƴayen bawo ne. Shi kuma bawo shi ne ɗan baya jidda. To a ƴaƴan bawo ɗin Rano shi ne ɗan auta, shi ya sa ake kiransa autan bawo. Shi Zamna Kogi shi ne autan bawo, amma Rano gari ne wanda ta ɗauki sunan daga baya. Da farko ma da aka kafa ta ba sunanta Rano ba, sunan babban inda ake zaune Zamna Gaba ko Zauna Gaba, sunan garin kenan asalin inda suka zauna. Daga baya ne kuma suka tashi daga nan suka koma ɓangaren da yanzu suka samu kansu, wata samu sunan Rano. Saboda haka wato Rano ƙasa ce ta Hausawa, gari ne na Hausawa wanda ya fi shekara 1000 da kafuwa. Sannan da lokacin da aka kafa Kano, to kuma lokacin ne aka kafa Rano, domin kamar yadda na gaya ma kanin Bagauda shi ne ya kafa ta, kuma sunansa Zamna Kogi. To lokacin da Kano ta fara bunƙasa, duk da suna girmama Rano, amma sai suka zo suka kuma shafa Rano a sha'anin mulki, suka haɗo da Rano a cikin mulkin Kano daga lokacin sarki Gijimasu, wato wanda ya yi rayuwarsa a ƙarni na 13 halin ɗari a shekara ta 1136 zuwa 1996 da lokacin Gijimasu ya yi mulkinsa. To saboda haka a wannan lokaci shi ne suka mallake Rano, suka fi ƙarfin Rano, suka shigo da ita cikin mulkinsu. To amma ta daga suna girmama Rano kuma suna ba ta matsayinta, ba su kai musu waɗansu sarakuna ba. Duk sarkin da ya rasu to ɗansa shi ne zai gaje shi. To Rano sai ta kaji wannan albarka, cewa tun da ita ma daga Bagauda daga bawo take, to ba a dan an kama ta bai sa an canza sarkinta ba, sai aka bar sarkinta aka yi kuma ya mutu daga jininsa dai ake naɗawa. Haka wannan abin ya tafi har lokacin da aka yi jihadi, ba canja musu wannan tsari ba. Daga cikin jinin asalin makafin garin ake tafiya da su.
To ka ce shi wanda ya kafa shi gari, wannan gari na Rano, ɗan uwan Bagauda ne. To a lokacin kowa kenan ya ja iya wato lardinsa yake mulki kenan, misali ba wai shi Bagauda ne wakilta shi kamar yadda muke gani ba, misali sarki ya naɗa hakimi zuwa wata ƙasa ko wani lardi ba.
Eh, ba wakilta shi ba. Ka san abin da ake kira ƙaura ta taso daga Daura zuwa ɓangaren kasashen Hausa. Da farko akwai wannan ƙaurar wata jama'a suka yi ta yi, sun zo sun kafa garuruwa daga Daura. Irin garuruwan nan su Gano da sauransu, duk akwai wanda suka yi ƙaura daga Daura suka zo suka kafa. Amma abin da ya sa aka fi ƙarfafa ta su Bagauda, domin wannan ƙaurar ce ta kunshi mutane ne da yawa.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wakilanmu a Abuja da Kano, Malam Nasir Adamu Kaya da Muhammad Ibrahim Kwari, da kuma wanda ya haɗa mana sautin Haile Halu da injiniyanmu na yau, Ni Ibrahim Kalaba Si Garba ke cewa sai mako gobe.
To murta labarin baka guri ka gabatar mana da shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar shirya gasar kwallon kafar Premier ta Ingila ta umarci 'yan wasan kungiyoyi da ke fafata gasar da su saka riguna masu dauke da rubutun sakon rayuwar bakar fata na da muhimmanci a wasanni 12 na farkon dawowa fafata gasar domin goyon bayan fafutukar yaki da wariyar launin fata da ake yi a Amurka da sauran kasashen duniya tun bayan mutuwar George Floyd a hannun 'yan sanda a Minneapolis. Za a sauya sunayen 'yan wasa da sakonni a bayan rigunan su, yayin da kuma hukumar ta gasar Premier ta ce za ta goyi bayan duk wani dan wasa da ya zabi gurfanawa akan gwiwar kafarsa a lokacin wasanni. 'Yan wasa a kasar Jamus ma sun nuna goyon bayan su ga masu zanga-zangar kisan Floyd ta hanyar gurfanawa a gwiwoyin su, inda kuma suka bi da fitar da sanarwar cewa suna tirda Allah wadai da halayyar nuna wariyar launin fata. A wata sanarwa haɗin gwiwa da kungiyoyin gasar 20 suka fitar, sun ce sun tanke da marar ganin an tabbatar da yin adalci da mutuntawa ga kowa ba tare da la'akari da jinsi ko kabila ko kuma launin fatarsa ba. Haka kuma za a laka tambarin sakon na rayuwar bakar fata na da muhimmanci a rigunan 'yan wasa a duk tsawon sauran lokacin wannan kakar wasanni. A kasar Italiya kuma kungiyar Juventus ta sami haihuwa zuwa wasan karshe ta gasar Coppa Italia, bayan da wasansu da AC Milan ya tashi a kunnen doki ba wanda ya zura kwallo, a yayin da aka dawo domin karkare kakar wasanni a kasar bayan da aka dakatar da lamurin wasanni sakamakon annobar coronavirus. Wasansu na farko na zagayen kusa da na karshe a ranar 13 ga watan Fabrairu ya karkare ne a kunnen doki shi ma da ci 1-1, a yayin da Juventus din ta sami damar kwallon da ta zura a wajen gidanta wanda ya bata damar tsallakewa zuwa wasan karshe. Shahararren dan wasan kungiyar ta Juventus Cristiano Ronaldo ya barar da damar zurawa kungiyarsa kwallo a wasan, sa'ad da ya kasa zura kwallo ta hanyar bugun penalty kafin a baiwa dan wasan Milan Ante Rebic jan katin kora. Kungiyar ta Juventus za ta fafata ne da daya daga cikin Napoli ko Inter Milan, waɗanda yanzu haka suke fafata wasa na biyu na kusa da na karshe a yau Asabar. Rahotanni sun bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da ke kasar Spain ta kammala shirye-shirye domin ta yin sayen dan wasan Chelsea ta Ingila N'Golo Kante akan kuɗi fam miliyan 71 a wannan bazarar. Alamu sun nuna cewa dan wasan da ya lashe gasar Premier har sau biyu a yanzu baya dasawa da mai horar da 'yan wasan kungiyar Frank Lampard, wanda ya mai da hankali akan gina sababbin 'yan wasa a kungiyar. Sau 22 ne kacal Kante ya buga wasa a dukkanin gasannin wannan kakar wasanni tare da kwallaye uku da yake da hannu a zura su. To sai dai manajan Real Madrid Zinedine Zidane yana son amfani da damar halin da dan wasan yake ciki a kungiyar domin dawo da shi a kungiyarsa. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
Sauraro da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a daidai wannan lokaci muna mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga daukacin ilahirin masu sauraronmu a duk faɗin duniya, da fatar Allah Ubangiji ya sa mu dace. Allahumma amin. Yanzu kuma sai godiya ta musamman ga abokin aikin namu Murtala Faruk Sanyinna da ya taimaka mun wajen hada shirin har ya zo muku, sai wanda ya jagoranci shirin Hailu Haile. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Bis salam.